بيده تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول أنا مسلمي أولا babban ɗakin taro a wannan gari, babban birnin Najeriya, Abuja. Barkanmu da yammaci, barkanmu da kasancewa a wannan rana ta 24 ga watan Jumada al-Akhira a shekara ta 1445 hijira, annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda shine ya dace da 6 ga watan 1 shekara ta 2024 a lissafin Turawa. Ga mu a wannan wuri dan taya ƴan uwanmu murna da kuma walima ta aure, da Allah ya musu arzikin samun aure, dan uwa Muhammad Awwal Ibrahim a matsayin ango kenan gashi a gefe na, da amaryarsa Fatima Muhammad Tijjani ita ma ga ta a gefen mijinta. Muna musu fatan alkhairi, da su da iyayensu, da Allah ya ba su dama suka sauke nauyi akan ƴaƴan nan nasu. Kuma muna wadi wa Allah godiya da yasa da mu za a shaida wannan aure, kuma akai wannan fatiha. Allah ya ba su dukkan alherin da yake ba ma'aurata. Ina musu addu'a da annabi wa ma'aurata. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah ya muku albarka akan ku, kuma Allah ya albarka tare da ku, kuma ya hada alkhairi a tsakanin ku, ya ba ku zuri'a ta gari, ya ba ku hakuri, ya ba ku juriya, ya ba ku abin da za ku ci, ya ba ku abin da za ku sha, ya ba ku abin da za ku kula da ƴaƴanku, kuma ya sa ku rayuwa mai daɗi ingantacciya. Duk alherin da yake ba ma'aurata, muna roƙon Allah ya ba ku. Matsalolin ma'aurata, muna roƙon Allah ya kare ku. Duk wanda ya zo wannan guri ya shaida wannan walima, shi ma muna masa irin wannan addu'a. Allah ya biya wa kowa buƙatarsa, Allah kuma ya ƙarfafe mu, ya biya mana bukatu mai sa aljanna mu koma. Akwai iyayenmu dattawa da su a zaune a gefen dama na, wanda iyaye ne na angwayen nan, kuma iyaye ne namu gaba daya, sun shaida wannan walima. Muna musu addu'a, Allah ya ƙara musu lafiya, Allah ya riko da hannunsu kuma ya jagorance su. Ga dan uwana shi malami Abul Hasanai, da Allah ya kawo shi ma shaida a wannan aure da wannan walima. Ina masa addu'a shi ma sannunsa da zuwa, da babban malamin Sheikh Abdullah Nazir Abdullah, shi ma muna masa addu'a, da malama da ta gabatar muna miki addu'a, ke ma Allah miki albarka, Allah saka miki da alkhairi da wannan da kike mana, Allah ya baki lada. Bari na yi amfani da wannan dama a gurguje, tunda wurin yau Allah ya masa albarka, akwai malamai da yawa. Ita dai malama ta yi nukuli, ta sauka daga kan kujerarta ta turo mu, amma da ya kamata ki yi, saboda akwai abin da kika sani na mata, ni ma ban sani ba. Amma dai muna miki addu'a, yanda kika girmama mu, Allah ya girmama ki, Allah ya saka da alkhairi. Abu na farko ƴan uwana, aure addini ne, aure ibada ne, aure shari'a ce. Dukan mu nan gaba daya ta dalilin aure aka same mu. Abin tausayi, abin damuwa shine da yawa yau daga cikin musulmi ba su fahimci meye manufar aure ba. Wasu different interpretations akan aure. Wasu suna yin aure ne don al'ada, tunda wani ya yi ni ma bari na yi. Wasu suna yin aure ne saboda abokina ya yi, maƙoci na ya yi, kar a ce ban yi ba, gudun kar a ce mutum bai yi ba. Wata tana yin aure dan kar a ganta a gari a ce har yanzu baki aure ba, wannan shine dalilin da yake sa take aure ta yi aure. Akwai masu yin aure dan alfahari, nuna isa. Akwai masu yin aure dan niyyar ishba al-ghariza al-jinsiyya, kosar da sha'awa ta dan adam. Kawai shi abin da ya dame shi ko abin da ya dame ta, za su yi aure ne dan su biya bukatarsa na sha'awa. Akwai kuma masu yin aure dan Allah, su hada da wadancan abubuwan da aka faɗa, amma babban manufarin auren shine sun yi ne dan Allah, dan su kare mutuncinsu, su kare addininsu, kuma su samu zuri'a ta gari. Duk auren da aka yi shi saboda Allah shi yake lasting, shi yake dadewa, shi yake albarka, shine kuma ake samun ƴaƴan arziki, ƴaƴan alheri, kuma shine ake samun karancin uwa ka ubanka a ciki. Shine zaka ga amaryar tana jin dadi an yi auren, ko da ba su da kwabo aljihunsu, mijin ma yana jin dadi da an yi auren ko da babu kwabo aljihunsu. Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yana cikin ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala, sai ya sanya muku a tsakaninku da miji da mata ko maza da mata ku yi aure. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Miji zauj, mace ma zauj ko zauja, sai Allah ya hada tsakaninku. Ga mahalitta mu iri daya, Allah sai ya dan bambanta tsakaninmu kadan, sai ya sa mu na son juna da kaunar juna. Kuma Allah ya kaddara mutum namiji mace zai aura ba jaka ba, ba raƙuma ba, ba akuya ba, ba tinkiya ba, ba kaza ba, a'a zai auri yar uwarsa ce mutum. Akuya ta auri yar uwarta akuya, tinkiya ta yi alaka da yar uwarta tinkiya, dan adam ma yayi alaka da dan uwansa wato mace. Allah ya ce ana yin aure ne dan a samu sukuni. Wannan ɗaya daga cikin manufofin aure a shari'ar musulunci, shine a samar da sukuni. Ina kira ga ma'aurata guda biyu, da mazan da suke kallo na, da matan da suke tare da ni, ku sani yana daga cikin manufa ta yin aure a shari'a, kowane ɗayan ku yayi kokari ya samar da kwanciyar hankali da sukuni wa abokin zaman shi. Ba a yin aure dan a wulakanta wani, ba a zaman aure a ci mutuncin ƴar mutane, ke ma ba a zaman aure a ci mutuncin dan mutane. Aure ana yi ne dan farantawa, dan kyautatawa, dan kaza dan kaza. Amma yau an wayi gari aure ya wayi, an wayi gari aure ya fara zama mushkila. Har yau kananan yara ƴan mata suna jin tsoron a kai su gidan miji, saboda bala'in da za su ji su tarar da shi a gidan miji, saboda an canja manufofi na aure. Fada, zagi, bala'i, tashin hankali, balahira, gashi nan. A yau din nan iya yau wallahi alazim malam, ban san iya matsalar aure guda nawa na kashe ba aka kira ni. Wata ta kira ni tana kuka, yanzu nan zan taho wallahi alazim malam. Wata ta kira ni ta shiga damuwa, mijinta ya mata kaza, ya wulakanta ta, haka kurin ya ce tashi ki tafi na baki hutu. Tace malam na kasa gane ma'anar hutun nan. Tace to ya sake ni, ni ban gane ba. Ya daina zuwa daki na kwanta ne, ban fahimta ba. To zan iya fita ba tare da izininsa ba, tunda ya ce ya bani hutu, ban gane ba. Nace ki masa magana, tace ba zai kula da ba. Kira shi a waya, tace wallahi ba zai dauka ba. Irin wannan rayuwa fa haka ake yi. A lokacin da mutum yake neman yarinya nan, ba irin karantar da murya da bai yi ba, hakkanin ta gaishe shi yake yi. Saboda jira yake, yana so a bashi, yana neman gwamnatinsa ta ƙarfi. Haka ne abin da yake faruwa kenan. Amma bayan ya riga ya aure ta, kuma bala'i sama da ƙasa. Haka su ma matan, wata in ta samu gindin zama, ba abin da ba, mata nawa suka sa wa mijinsu hawan jini, mata nawa suka zautar da miji, suka fidda shi daga hayyacinsa. To ina maganar da Allah ya ce litaskunu ilaiha, ka auri mace dan ka samu sukuni. Kin san ma'anar sukuni, kwanciyar hankali. Aure kwanciyar hankali ne. kuma wannan yana nuna mana kenan ashe Allah yayi ki kemace dukkan hanyoyin da zaki bi ki kwantar wa mijinki hankali shi zaki bi ba ki daga masa hankali ba ba a ziga ki a ce miki ai bai isa ba ai mijinki dan me zai baki umarni dan me zai ce ki yi kaza dan me zai ce ki bar kaza ha to idan baki yi masa ladabi da biyayya ba za ya samu kwanciyar hankali yau gidajen mutane ya zama masifa kowa Allah Allah yake fita daga gida ya je gurin aboki ya fi masa gurin natsuwa ke ya kamata a ce mai gidanki majalisar su ta bakin titi ya fi jin daɗi ya zauna ya hira da abokanai sama da ya zauna da ke saboda halinki bayi da kyau saboda baki da tausayi baki da jin ƙai ba a koya miki ya ake wa miji ba ba daidai bane Qur'ani yace litaskunu ilaiha kai kuma idan fitinanne ne masifaffe ne ya za ka samu sukuni zuwa ga matarka kullun fada kullun bala'i ya za a taimaka abin da za ka samu kwanci hankali wannan abin muka manta wannan abin ne bamu gane ba shi yasa gashi ana yin auren sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kadan daga cikin masu addini wanda suke yadda za su tuntuɓi Allah su tuntuɓi annabi sallallahu alaihi wasallam akan mu'amalolin auren su to su ne suke samu sukuni da kwanciyar hankali su tambayi malamai ai musu bayanin abin da yake daidai su nemi kuma tsari daga sharrin shaitan dan haka Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan Allah ya sanya soyayya love wa rahma tausayi masi jin kai a tsakaninku dole ne aure a samu soyayya shi yasa daga nan shari'a take nuna mana cewa babu maganar auren dole a shari'a ba a yi malamai sun yi ta magana akan ayi wa namiji aure ya dole wannan yar gidan kaukani na ne dole ka aure ta wannan yar gidan kanwata ne dole ka aure ta uba kenan ko kuma ke kuma dole ki aure wannan dan gidan yaya ta ne dole ki aure wannan dan gidan babba na ne dole ki babu wannan a kyale mata su zabin their choice a kyale maza su ma su zabin choice nasu abinda suke so da shine za a samu tausayi da shine za a samu jin kai da shine za a samu girmama juna da kyautatawa juna amma duk wanda aka yi mata tilasta a ruwani ina tabbatar muku ba zai samu abin da mata suke wa maza ba haka duk wanda aka tilasta masa ya auri wata ina tabbatar muku wannan watan duk jarabarta da masifarta ba za ta samu kwanciyar hankali ga wannan miji ba tunda ke ma kin sani baya son ki baya kaunar ki haka aka lika masa ke to sai abin da kika girba a gidanki ku kula da wannan ka'idodi na shari'a sai ku zauna lafiya da iyalinku ku yi rayuwa mai daɗi wallahi idan zaka kwatanta irin rayuwar da annabi ya yi da sahabban shi da matansu zaka ce ina ma da an kawo mana shi mun kwatanta a yau amma ya late mun tsallake wannan wani abin da ba muke nema ba shi muke nema ba zan fara da iyaye na mata kafin na rufe da yan uwa na maza na farko yake yar uwa mace ki sani cewa aure nauyi ne aure nauyi ne wannan zancen hadda amarya nake yi idan nace aure nauyi ne da kina zaune zikau dinki da kina zaune ke kadai da wata kila a gida ba a sa ki shara ba kya shiga kitchen ba kya kaza ba kya kaza tunda aka daura auren ki kika shiga gidan wani duk wadatar da kuke da shi to in tabbatar miki nauyi ya hau kanki ba mamaki baccin ki zai ragu ba mamaki hutun ki zai ragu ba mamaki ba mamaki ba mamaki da haka duk wacce ta yi aure bata shiryawa zaman auren cewa za ta yi hidima ba to akwai matsala a cikin aurenta akwai kulawa da yaya akwai tausasawa miji akwai sake masa fuska akwai bin umarni annabi rahama yace khairun nisa man idha amartaha ata'atka wa idha nazarta ilayha asarratka wa idha ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malik mafi alheri a cikin mata kuma za ku ji irin matar da ya kamata ku aura ita ce kana kallanta sai ka ji farin ciki kin ji da an ganki a ji dadi to ta yaya mace miji da ya ganta zai ji dadi zan yi bayani wa idha amarta insha Allah wa idha amarta ata'atka kana bata umarni za ta bi umarninka wannan ita ce matar kwarai mata arziki tumi kanki tumbai kanki haka kike idan miji yace ayi kina yi, in miji yace a bari kina bari? Ki gaya wa kanki gaskiya, kin shiga cikin mata na alheri da annabi ya faɗa? Wa idza ghibta anha, ga babbar magana, idan miji baya nan tana kare mutuncin kanta ga mijinta, tana kuma kare masa dukiyar shi. Shi ma zan yi bayani insha Allah. Abu na farko, wannan hadisi yana nuna mana ruhi da rukuni na zamantakewar aure, wanda ƴan uwana duk wani mutum da ya san me yake yi yana neman kwanciyar hankali ne da nutsuwa a rayuwar shi. Hawan jini ya mana yawa, maganin hawan jini yana da tsada, hadarin hawan jini akwai tashin hankali. Kakka bari matarka ta samu hawan jini, kakki bari mijinki ya sa miki hawan jini, ga shawara annabi ya bayar, kana kallanta sai ka ji daɗi. Wace mata ce da miji ya ganta zai ji daɗi? Duk abin da mijinki zai gani yayi sha'awa a jikinki, wajibi ne ki. Ba sai na yi facin baki da bayani ba. Maganar zama da kazanta, maganar zama da rabin zani a tsakar gida, maganar zama kamar kin fito daga kabari, maganar zama da datti, ba gyaran kai, ba gyaran jiki, babu, an daina wannan tsohon yayi ne. Cakarewa zaki sosai, iya ƙurewar adaka yana kallon ki, bai isa ya je ya haska wata a waya ya ɗauko ba. Amma yau fa mazan ku ba ku sani ba fa, idan sun fita waje ba ko a mota suka ga ƴar yarinya mai haske fa, zoomin ɗinta suke a waya, sai ya haska sai ya ɗauke wajenta, sai ya ajiye akan DP ɗin, sai yana kallo. Kina ina ke da aka ɗaura aurenki da sadaki da salatin annabi, ashe har yana sha'awar ya ga wata bake ba? Saboda baki a kwalliya, baki a kado. Iyayena maza da yawa matanmu, in kun ga sun caba kwalliya da ado gidan biki, za su je ko wurin taro. Da yawan ku yi haƙuri, in gaya muku gaskiya ko da ba za ku ji daɗi ba. Wata mata ta ce mala, ai mata kar ka gansu a cikin gida, a tsakiyar gida ba su ganuwa. In dai za su fita, za ta iya minti 47 da sakon taka 8 a gindin madubi, a goga wannan, a makala wannan, a gyara wannan, a yi wannan, amma za a fita ne, za a nuna wa duniya. Amma mijinki kin taɓa yin wanka da kwalliya da ado, kin saka atamfaki mai tsada, kin saka kayanki na zaman gida masu kyau, masu ban sha'awa, kin yi wa mijinki danki? Ɗabbaka wannan hadithin, wa idza nazarta ilayka asarratka, da ya ganki sai ya ji farin ciki? Kina jin ɗan adam baya so ya ga tsafta? Yana so ya ga tsafta, yanzu gurin nan da ake so mu zauna mu ji daɗi, ba wai da aka tsaftace shi ba, aka yi mai kwalliya, aka yi masa ado, aka sa wuta, ka sa carpet, aka yi kaza, aka gyaggyara, ha, ashe dan mu gani mu ji daɗi? Ashe ɗan adam a ɗabi'arsa yana so ya ga abu mai kyau? Ina fatan kuna ganewa, ɗan adam yana so ya ga abu mai kyau. To babban abin da mace za ta yi wa mijinta a gidanta shine, da ya kyallara ido yana ganin ki sai ga abin da zai sha'awa. Watakila kin gyara gashin ki yayi kyau, watakila kin yi wani dressing kaya, dama kin san wani irin dressing yake so, watakila kin fesa turare mai daukan hankali, watakila kin kaza. Amma yau iyaye na mata da yawa falansu da miji yake zama, baya zaunuwa sai dai kudaje. Yaro ya zubar da kunu anan, an ci abinci an bari anan, nan gurin yana, wai ka je yau matar aure, ka je ɗakinta ko falinta ko ɗakin mijinta, wai ka ga yana ba? Haba dan Allah, kina ina? Shi yasa suke sha'awan matan a waje, ƴan matan nan na bakin titi su suke ɗaukan hankalinsu. Ya ga yarinya ta yi kwalliya, tana tafiya kamar za ta tsinke, raƙaƙal raƙaƙal ƙyalƙyal ƙyalƙyal, ita yake gani yana gigita, amma kuma kin fita kyau, kin fita komai, amma kin kashe kanki a gida. Ina wa idza nazarta ilaiha asarratka, ga murmushi, tana hada ido da kai sai ta yi murmushi, amma fushi ya muku yawa. Ko yanzu din nan wata mata take ce min, wai mijinta yana tuhumanta, wai tana yawan fushi, da haka in ta yi yawan fushi sai ce ni ban san me yake damun ki ba, don haka ni gaskiya tafi gidanku. Na ce to ke me kai kike yawan fushin? Wai mutum bai zai nuna bakin cikinsa da ɓacin ransa ba abinda aka masa? Na ce to ke yanzu kullum bakin cikinki da ɓacin ranki sai in mijinki ya zo za ki turɓune masa? akar maka Allah ka san cewa yau akwai matan da suna iya yin wata guda ba sa yin mazajin su magana. Akwai kes din da nake tawarwarewa, mata ce da miji, in tai fushi shi ma ya fushi, ka san ya suke magana da takarda, in tana bukata sai ta rubuta shi ma sai ya bada amsa, wallahi ba sa magana. Duk abin da take bukata a rana sai ta rubuta sai ta dora mala akan dan TV din sa, da yake dan boko ne ya iya karatu, in yazo sai ya karanta, in kudi ne zai bar sai ya sa gargashin takardar haka, in yana bukatar wani abu sai ya rubuta, ba za su yi magana ba. Wannan fa a gidan malam Bahaushe ba Fulatani yake, ya za a yi aure ya yi dadi, ba zai yi ba. Da haka annabi ya ce ki yi abin da miji da ya ganki zai ji dadi, kina ta bata rai haka kawai, ba a miki komai ba, kina ta turbina fuska, kin yi fushi ba a dake ki ba, ba a zage ki ba, fushi kashe mace yake, fushi karawa mace muni yake, ko kyakkyawa ce in tai fushi wallahi ba ki san munin ta ba. Kuma in kina so ki dauki hoton kawarki lokacin da tai fushi ta bata rai, ki ga munin da za ta yi, to kina dada bakanta kanki ne duk farinki, kina dada munanta kanki duk kanki a gaban mijinki yayin da kike yawan yin fushi. Da haka yana muku illa, wani mijin bai zai miki magana ba, zai ci gaba da azabtar da ke ne, ba fushi za a yi ba, a je a yi ta bugawa, da ni da ke mu ga yadda za a yi. Ba ma san irin wannan rayuwa ta rinka faruwa a cikin gidajen aure. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata kirki ita ce mai bin umarni, bari na bari ina yi. Amma yau an samu matar da anguwa idan za ta fita ba lalle tambaye ka ba, musamman in ka bari matar ka ta rena ka, sai dai kwado a waje. Wai wani ya fita da mota ya ganta sai ta yi mai wuta fal fal, shi ma sai mata fal fal, ya kira a waya ina za ki je ne, ta ce sai na dawo kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahi bai san inda za ta ce ba. Ya ce common dama normal kawai ya dawo gida ya samu ba ta nan mallam, ai ba damuwa kawai, haka ta saba, haka shi ma ya saba. Wannan wace irin rayuwa ne? Yaya za ki manta da hadisin da yace wacce duk ta fita ba da izinin mijinta ba tana cikin la'antar mala'iku da fushin Allah? Kin manta wannan? To zamani ne ya zo, rayuwar ce ga ta nan, mazajen mallam ba sa iya ba da umarni a gida. Mallam ka san me sirrin? Ba sa iya daukan nauyin gidan. Duk namijin da ya waye gari, ku ji da kyau ƴan uwana maza, duk namijin da ya waye gari baya iya taking responsibility na iyalinsa, to bai sai ba da umarni abi ba. Wani yaro ne baban sa yazo yana ta fada, yana kaza yana kaza, yaron ya fito yana aikin banza, sai ya zo ya ci zagin mutane a gida kawai, yace me ake mana a gidan nan, ni nake biya wa kaina kudin makaranta baya mun komai, sai fada. Aka ce kai ubanka ne fa, sai yace uba baya daukan nauyi yaran zamani. To wallahi mallam haka mata ma suke, in dai za a ce kawo kudin cefa ne baka bayar ba, ko kana neman sulhu kullun, an ce kawo cefa ne kana neman sulhu kullun, baka iyawa, baka iya biyan kudin makarantar yara, baka iya biya mata kudin makarantarta, baka iya kai ta asibiti ka kula da ita, baka iya ba su abinci su ci a wadace, baka iya mata sutura, matarka kullun ba ta iya zuwa gidan yini saboda ba ta da sutura da za ta sa, matarka tana cikin talauci ba yanda za a yi. Wa idza amartaha a ata'atka ta yi aiki a gidanka, wannan ita ce gaskiya. Bari in buga muku misali da dabba. Ragon da ka daure shi a gida idan kana bashi kullun kullun kullun, da ka zo zaga yana tsalle, yana tsalle haka ne saboda kana bashi. Amma wallahi idan baka bashi, makiyinka makocinka makiyinka wanda baya son ka, barawan ragon in shi yake ciyar da shi, wallahi shi zai sace shi. To haka mace take, me bata shine nata, wanda baya bata koda mijinta ne kuma tana nesa da shi, dabi'ar su ce ba yanda zaka yi da su. Malam mun samu case din da makoci ne yake taimakawa matar abokinsa ko matar makocinsa, amma fa ya samu dama da yake zuwa ilalata da ita makoci. So idan kuna so ku tabbatar da wannan hadisin, ka bada umarni a dika, to kai ma ka sauke nauyin da Allah ya dora maka, nauyin da Allah ya dora maka, ka ciyar da ita, ka shayar da ita, ka sifatar da ita, ka zauna da ita inda ka zauna. Askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna, ku ba su wurin zama inda Allah ya zaunar da ku, kar ku cutar da su, kar ku kuntata musu, ku dauki nauyin yayansu. Mace abinda zaka mata ka dauki nauyin yayanta, ko ita baka taimake ta ba, ka taimaka wa yayanta. Amma kullun ana koro yayanka a makaranta, sai fada a gida, sai kafa doka, ya za a yi maka da'a? in baka shirya ba me kai ka je kai aure ba a zo a je aure ba shirya ba sannan dukkan bukatar ta aurace ya ka biya mata bukata tunda an haramta mata ta je ta alaka da wani namiji in ba kai ba to yaya wani zai je yana kashe bukatunsa a wayoyinsa yaya wani zai je yana neman maza ya bar matarsa ta sunna yaya wani zai je yana neman mata ya bar matarsa ta sunna kuma yace zai bada doka a gidansa abi yau maza malan Allah ce da yawa a cikin mutane Allah ya jarabe su sun watsar da matansu namiji ne mu dan uwansa namiji subhanallah ga matarsa iya mata Allah ya bashi amma baya sha'awarta bai da lokacinta wannan masifar ta maza su nemi ƴan uwansu maza yau ta zama kusan ruwan dare wanda ba ka tsammani sai kai mamaki wata mata ta ce mallan sai ne wata 6 bai zo kan shimfida ta ba amma babu wani sati ko wani wata da ba zai yi alaka da mazan banza 5-7 ba tace nayi kuka na zubar da hawaye yace baya ra'ayina nace ba zai ra'ayin ki ba tunda ya samu dan uwansa namiji sawwala lahum shaytanu amalahum shaytan ya sanya masa mummunan aiki shine mai kyau a wajensa ina zai saurare ki to yaya wannan mijin zai iya yin tsawa a gidansa abi wata ce a gidana yake dauko maza yana kwana da su tsaurin idan fa yau ya kai ga namiji fa mai fasadi ya dauko fa dan uwansa dan luwadi ya kwana da shi fa a ɗakin matarsa ba ya kori matar ina gaya muku wannan wallahi na muku rantsuwa ya faru yana kuma kan faruwa saboda an rena matan ya dauko namiji ya kwana da shi a gidan tazo tayi magana ya ce ki tafi ki bani guri fatawa tazo tayi mun nace abinda zaki faskare zaki samu lafiyayye fas nace kin san faskare tace ta sani nace ki tsaya ki tsare kobar gidan yana zuwa kice in ka shigo nan gurin sai na rafka maka itacen nan ki gawo kuma mai gidan ƙarshe kenan ban yadda a zo mun da wannan miji anan gidan ba in za a yi iskancin ma a je ai waje amma ba a daki na ba mallan wannan fatawar ayi hakuri da ita wani lokacin ba sa jin aya ba sa jin hadisi amma in tayi amfani da power da Allah ya bata da karfin da Allah ya bata watakila ya daina karshen tece ya saki ki ne to me amfanin zama da dan luwadi dama me amfanin zama da shi to ban yi maka maganar neman mata ba yanzu maza mallan ta kai ga namiji zai zo a gaban matarsa yana daukan waya yana duba hotunan mata daban-daban tayi magana ya zage ta ya zage mahaifinta ya zage iyayenta wannan karku kara karku rage shine balahira da bala'an da suke faruwa a cikin gidan mallan Bahaushe da Fulata ne yanzu inda zan bawa matan nan last week suna yi bayani suna yi bayani za ku gaskata abin da na gaya muku yau yau har an wayi gari ma is common ma wannan wai mace wacce ga mijinta yana harka da mata ga kwana da chatting da mata kwana matarsa suna gidan bayansa saboda rashin mutunci da rashin kirki da rashin jin tsoron Allah yana chatting da wasu mata yana laughing yana dariya ga matarsa ta sunna a bayansa bai da lokacinta yaya za a yi ta ga girman ka ya za a yi ta mutunta ka ya za a yi ta kimanta ka ta darajarta ka ka saba wa Allah shi yasa ka zubar da darajar ka a gidanka ga bari iyali da yunwa mutum ya je waje ya ci mai kyau amma ya bar iyalin suna cikin bukata suna cikin rashi suna cikin talauci bashi bashi a shagon unguwa ta karbi bashi ta karbi bashi ta karbi bashi abin har yayi yawa amma kaga mutum ya fito cikin abokanai ya zabga shadda yayi kaza yayi kaza ko jiya sai da wata mata ta ga mutum ce wallahi mallan da cina da shana da suturana da zurga zurga ta wallahi wallahi ina masa gariya in jita tace wallahi mallan Allah ya dauki raina yanzu tace wallahi din ni nake yi tace mallan na gaji da auren nan zan kashe sai ta bar shi da kuka ba ta iya daukan nauyi wasu ya kamata a yi wa musulmi bayanin menene aure kuma menene responsibilities na aure ba ga darar mutum yazo ya aure bai ajiye yar mutane yana mata azaba to idan kuna so matan ku su bi umarnin ku to kuma ku bi umarnin Allah akan su ku kuma mata ba zuga ku nei ba akan wai cewa miji bai sauke nauyi ba shi ma kar abi shi a'a kada ai laifi biyu tunda shi bai bi ba ke ki kokari ki bi ki sauke masa nauyi mallan wata tace mallan baya bani ci baya bani sha baya biya mana kudin makaranta ba abin da yake mana ni dai ina zaman yaya amma yakan zo ya neme ni a shimfiɗa mallan ni kuma na kaurace masa na yi laifi tace to kana da yunwa shi namiji zai zo ya neme ka nayi tunani na ga wace fatawa zan bata tace baya yi bai da hali tace wallahi wallahi yana da shi amma ba zai yi ba yana da wani gidan su can yana kashe muku kuɗi ya sake ki mun ya ce ba zai sake ba to ni ma kuma zai zo nema na ni ma kuma zan bashi dama ba sai ki yi hakuri ki sauke naki nauyin a wajen Allah duk da ba dadi ni ma ina baki wannan fatawar ba ina jin dadi ba amma akwai cutarwa da haka mata ku bi maza kuma maza ku sauke nauyi Allah ce wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wa lil rijali alaihinna daraja mata suna da haƙƙi akan ku ya ku maza kamar yadda maza suke da haƙƙi akan ku ya ku mata amma Allah ya ɗaukaka darajar maza akan mata walil rijali alaihinna daraja dan haka ki sani cewa aure nauyi ne duk da yana da damuwa akwai daci akwai zaki akwai dandano mai dadi wani lokaci ayi murna wani lokaci ayi bakin ciki wani lokaci ayi damuwa wani lokaci ayi kaza ba abinda babu a cikin auren mu a yau to amma kawai ku dauka cewa ibada ne dan abinda yake ibada ne sai mutum ya hakuri yanzu mutum yana da ya daukan azumin watan ramadana da zafin rana ya hakuri da yunwa ya hakuri ba kudi aljihun sa ya hakuri to haka shi ma auren da dadi ke hakuri ba dadi ke hakuri ki tuno Allah ne yace ayi sai ki sauke tabbas akwai zafi akwai ciwo mutum ya ajiye ka ko dabba ce ka ajiye ta baka kula da ita ai baka kyauta ba ballanta na dan adam kula da gidan yara kula da rayuwar yara daukan nauyin mai gida lokacin da bai da lafiya a kula da shi nana Aisha ta yi jinyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama barin daya daga cikin wadannan wajibai da aka dora miki wannan daya'an lailil baiti biman fihi tozartar da gida ne da wanda duk yake ciki duk lokacin da mace take da dauki nauyin da Allah ya dora mata to ta kashe gidanta ta lalata gidanta kuma wani abu zai biyo baya na lalacewar iyali na wargajewar gida daga ƙarshe saki zai faru ya'yanki su tozarta ke ma ki tozarta zaman zawarci ba shi da dadi shi ma ya fita ta neman wata irin ke gagara samu yazo ya je auro wacce za ta zo tana rinka gasa masa masara a tafin hannunsa iyaye na mata al-ihsan ila zawj wal-ihsan ila aqarib az-zawj shay'un matlubun margubun fihi kyautatawa miji kyautatawa dangin miji wani abu ne da ake so ki yi wa miji kyautayi ki yi wa yan uwan miji kyautayi kuma yana cikin al-umurul asasiyya ad-daruriyya al-amura wanda suke foundation ne tushe ne kuma na larura na zaman dole a zaman aure dangin miji kar a basa baya uban miji shine babban dangi uwar miji ita ce babban dangi kanin miji yayan miji danwar miji kannan miji gwaggon miji babban miji wane ne namiji yau in kuna so ku dade a cikin auren ku zama masu siyasar rike dangin miji ki rike wannan ko shi kika tafi da shi a wannan laccan zai miki amfani da yawa auren wasu daga cikin mata ya mutu saboda rashin jituwa da rashin kwanciyar hankali tsakaninta da dangin miji in baki sani ba dangin mijinki za su iya kashe miki aure dangin miji sun kashe aure kanwar miji ta kashe aure yar miji ta kashe aure uwar miji kan da mun ba magana da yawan ku ba ku fahimci wannan karatun ba namiji zai iya rikici da uwar amarya biyasya tunda yawanci mata hakuri ne da su kadan ne uwar amarya ko uwar mace da za ta ce sai an kashe aure ko uban mace da zai ci a kashe aure bila adadin iyaye maza suna iya hakuri su jure da abinda ake yi wa ƴaƴansu a aure ma'ana dan su namiji da ya aure matar take masa azaba suna iya hakuri amma wallahi dangin wance dangin wane wasu ba su da kirki halin su bai da kyau dan haka ki kula musamman uwar miji ki siyasar zama da ita aikin san din mijin kwarai ba zai ki uwarsa ba to kawai ki dauki rigar zaman lafiya da uwarsa duk abin da take so in dai ba saban Allah bane ba yi mata. Wata tace mallam sai da na karanta na duba naga me uwar miji na take so, ce na lura ta mace ne mai san naman tsire, tace ai dole na na nemo gurin tsire mai kyau duk inda akai sa TV sai in yi mata sayayya mai kyau in tura mata in ce ku ce daga gidan wance ne. Tace mallam kakka ga yadda na samu matsayi a gurin matan nan, sai ka ji tana baba in ka taba wance ni ka taba wallahi. Yanzu kin ga da ɗan kudinta bai kai ya ka ba ta yi siyasa, amma ke baki gane ba kina ta kishi uwar mijin kishi yake ce ta haifa miki mijin ki zo kina gaba da shi kina gaba da ita ba za ki kai labari ba. In tana kin ki tana gaba da ke sata addu'a rinka yin sadaka ka masallar dare dauki azumin litini alhamis kice ya ubangiji mahaifiyar mijina Allah ubangiji ka danka min ita a hannuna ya Allah duk abin da ta tattaro zai zubo a kaina Allah ka kautar Allah ka sa mu zauna lafiya. Sai kiga Allah ya karba addu'ar ki wata ran ma in zai biya miki umra ku tafi ki ce ki ka hada da hajjiya mu tafi tare da ita ki ta mata hidima kina kawo mata ruwan zamzam tana sha kina mata addu'a za ta ce wannan ya Allah miki albarka kin gama da ita. Amma ba ku ganewa shi yasa sannan ina ba da shawara a gurguje saboda lokaci dan Allah ku rinka kula da halin miji a lokacin da ya dawo gida halin miji a lokacin da zai fita. In kin ga mijin ki ya zo cikin fushi da damuwa to ki bi shi a hankali ki lallaba shi sannu dan yanzu zai iya sauke wannan fushin a kanki. Dabarar da ake yi idan mai son rara shi ne ki zo ki nuna bacin ranki saboda ransa ya baci me ya dame ka waye bukanta maka rai. In ya gaya miki ki ta fada ki ta buge-buge ki ce mutane ba su da mutunci mutum arziki irin ka a ce za a maka kaza. Sai sa daman na gaya ma ka biya hankali da mutanen nan sun sa ka damuwa sun sa ni damuwa ki shiga daki kuma ki zuba abincinki ki ciki koshi ki goge bakinki ki dawo. Kin yi siyasa haka ake yi wallahi. Amma miji ya zo yana cikin bacin rai kina dariya kina ihu zai ce ashe ma baki damu da damuwar da nake ciki ba. Haka idan miji yana cikin walwala ke ma ke walwala ko da yara sun bata miki rai ki ta dariya ki ta sakin fuska wannan matsalar yara ne ko kishiya ta bata miki wai da fushin kishiya ki zo ki sauka akan miji ina ruwanki ki je ki buga da ke da kishiyar yar uwarki ku buga. In miji ya zo kuma ki saki jiki ki karbi mijinki amma wai kishiye ki sai ta zunguro ki ranar girkin ki ne sai ta baganta miki rai. Idan mijin ya zo gida sai ya ganki kin tumu ne kin bata fuska ta miki siyasa ta zubar da ke ba shi ya bata miki rai ba amma kin zo kin nuna fushinki a kansa alhali ba shi bane. In kishiya ta je ku buga da kai da ita. In miji ya zo shimfida masa shimfidar rayuwa da jin daɗi ki kwantar masa da hankali wannan wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Kar ki yadda ki shagaltar da kanki ya hana ki wani abu ya hana ki kula da lamarinki na gida. Almar'atu saliha la yashghaluha shaghilun an umuri baitiha wa ri'ayati afradi usratiha. Malamai suka ce mace ta kwarai matar arziki matar kirki ba wani abun da yake daukan hankalinta ya hana ta kulawa da gidanta da lamarin yayanta. Mai gida ya dawo baki gama abinci ba kina ina mai kike yau fa maza haka suke zama in sun dawo daga kasuwa ko daga office wallahi mallam habbarci ya dauke ka bata gama abinci ba sai dai a ce kai hakuri ka san me tsaye da ita chatting take ta shiga YouTube ta shiga TikTok ta shiga Instagram ta shiga ta cinye lokacin har lokacin dawowar mai gidanki yayi baki gama masa abinci ba kin zalunce shi kin zalunce shi da yawa. Yau mata a cikin ku daidai dan wanka da mace take yi ta tare mijinta idan ya dawo wai sai ya dawo sai ta tura masa tuwo gaba ta ce bari in shiga ban daki sai ta je ta yi awa biyu a ban daki. Wani miji ya ce mallam haka nake zama in ta gangadi ina ta jira har yanzu bata gama wanka ba. Mace marar tsari ki ji da kyau in kin ji haushi da ke nake wallahi mace marar tsari ita ce matar da wai wankan da za ta yi ta tare mijinta ranar girkinta wai sai ta zo wai sai ya zo wai ta ce wai ya jira ta wai ai gwanda ki jira shi namijin wannan zamanin tun yaushe zai dauki waya sai yana chatting ya kwanta ya bacci ya rabu da ke sai yayi wata guda bai kula ki ba saboda kullun yana zuwa samu baki shiryawa musamman in kina da kishiya can ta kula da shi ke kuma nan kin zubar da shi. Daga baya sai ya fara shawara kai ni ina ganin ma ya kamata in rabu da ita wannan me amfanin zama da ita saboda bana samun biyan bukata kuna da matsaloli ga cin amanar aure, Allah ya muku afuwa, Allah ya mana afuwa. Alaka da wasu maza da ma mazajen ku ba, hira hatta kai ga cin amanar ta kai ga mutum yazo ya kama matarsa tana alaka da wani. Wata ta je asibiti, likitan da yake duba ta kawai sai ta ce tana son sa. Likita fa da yake duba ta, shi yake duba ta ƴan matsalolin ta, kawai sai ta tura mai ta ce tana son sa, kuma ta aure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata ta nemi almajirin gidanta mallam. Almajiri, ki duba almajiri fa dan Allah. Mai mata shara ta nemi shi, wata direban gidanta nema. To wata kan lalacewa ma ƴaƴan mijinta ta nema. ƴaƴan miji, samarin gidan ƴaƴan mijinta su ta nema. Take musu text na soyayya. Iyayena mata dole ku wahala. In dai baku gane sirrin zaman aure ba, za ku wahala. Za ku wahala. Mutum yazo ya kama ki kina alaka da abokin shi. Wani yayi tafiya zai je course. Aka buga masa aka ce ai kullun abokin ka wani, sai yazo ya dauki wanci. Bi rasa bata rasa ci ba, bata rasa sha ba, bata rasa kaza ba. To ya za ku san bara ku samu matsala ba. Ba ku a bari mazan ku saba wayoyin ku saboda rashin gaskiya a cikin wayar. Nai da kina da sirrin ki. Amma akwai abin da ba ku a bari a gani. Saboda kuna da bestie, kuna da boyfriend. Akwai bestie, akwai boyfriend. Abokinta, masoyinta, mai dauke mata kewa amma fa ba mijinta ba. Duka wannan kunshin yana nan a cikin gidajen mu yau da gobe sai Allah. Da haka wani yana rayuwa ne kawai shi a sama yake, a ƙasa yake, ya kasa ganewa. Ku gyara, ku kyautata. Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Iyayena maza, ku rike matanku da kyautatawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya bude muku hanyar samun aljanna da yin wannan aure. Duk mutumin da ya taimaki matarsa, ya sauƙaƙa wa matarsa, ya kyautata mata, ya faranta mata, ya samu dalilin shiga aljanna. Kare in ka bashi ya ci ya sha, Allah iya yarda da kai zai baka aljanna. Tinkiya ka bata ta ci ta sha, Allah zai baka aljanna. Ina ga ka ciyar da matarka, ka shayar da matarka, ka bata wurin zama, ka kula da ita, baka da asara dan kai mata cefane mai kyau, baka da asara dan ka sai mata gida mai kyau, baka da asara dan ka sai mata mota mai kyau, baka da asara dan ka sai mata sutura mai kyau, baka da asara dan ka kai ta aikin hajji da umra, baka da asara dan ka tafi da ita kasashen da kake tafiya. Ka inganta matarka sama da yanda kake inganta motarka. Motarka tana cin kudin ka, miliyoyin kudi, amma matarka ba ta iya cin 5,000 dinka. Anya akwai hankali akan wannan? Kana yi wa motarka fenti, ana wanke motarka, kana canja mota duk bayan lokaci kaza, amma matarka ta rokobe, ta lalace, ta zube, ba wurin zama na kwarai, ba abinci mai daɗi, ba zance mai daɗi, ba faranta rai, ga shegen yawon tsiya, ba ka zama a gidanka. Ka ajiye ta 24 hours tana zaune a gidanka, amma kuma kai ba za ka bata awa biyu kai hira da ita ta ga haƙorinka ba. Na waje su suke ganin haƙorinka, ba daidai ba ne, kuskure ne. ‘Yan uwana, ku yi haƙuri saboda ƙurewar lokaci, akwai abubuwa da yawa da za mu faɗa. To amma babu lokaci. A nan zan ɗan dakata insha Allah, saboda ga malam shi ma ya fafata. Abinda Allah ya bamu dama muka faɗa kenan. Allah ya muku albarka. Ai bakinka yana da albarka. Ya kamata ka faɗa insha Allah, Allah ya sa alheri. Ina addu'a ga ƴan uwa, ga miji, ga amarya. Allah ya baku zaman lafiya. Allah ya kiyaye ku da fitinar zamani. Allah ya baku dukkan alkhairin da yake bayarwa. Allah ya sa wannan nasihu da aka faɗa da waɗannan faɗakarwa dukkan ku kunji, kuma za ku kiyaye, za ku gyara. Ina bada hanzari, ina kuma bada uzuri. Allah shi albarka a rayuwa. Allah ya sa aljanna makomar mu. Bari in tsaya anan insha Allah. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.